A Washington DC. To jama'a barkamu da warhaka, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Aminu Bahari Auna.
Jama'a, kamar dai yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 8 ga watan Disamba na shekarar 2021 zamu magana ne akan kalmar Malam Bahaushe, wato ƴar mace, da irin tasirin kalmar a rayuwar mata.
Kai ke Zara, muna tafa da karin bayani.
Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da baki a zauren mu domin jin cikakken bayani akan abin da ake nufi da wannan kalma ta ƴar mace. Sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu leka zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin ta gayyato mana.
Ni sanarwa barkamu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai da zamu tattauna da su akan kalmar nan da Bahaushe yake dangantawa mace, wato musamman ƴan mata akan ce ƴar mace. Shi menene ita wannan kalma take nufi, kuma menene ma dalilin kirkirota? A cikin zauren namu muna da Malam Bello Bala Bungudu da Malama Jamila Lamin da kuma Malama Usaini Hassan Sulaiman. Barkanku da zuwa nan zauren namu.
Yau, barka.
To idan dai aka ce ƴar mace, Bahaushe yana nufin wani abu ne musamman kuma Hausawan bangaren maza. Malam Bungudu, idan na ce ƴar mace, ku maza da kuke kiran ƴar mace, me yake kawo wannan kalma, me wannan kalmar kuma take nufi idan aka danganta shi daga mace?
Wato kafin mu shiga, akwai ƴa mace, akwai kuma ƴar mace. Idan an ce ƴa mace, ma'ana an haihu an samu ɗa namiji ko an samu ƴa mace, to shi ne sai a ce ƴa mace. Amma ƴar mace wato yarinya ce da aka rene ta, budurwa ta tashi ta zama mace, amma tarbiyyarta da tunaninta da sanin ya kamata ta da hangen nesanta, mace mahaifiya ita ta bata wannan tarbiyya, ba mahaifinta ba. Inda yake dama ita tarbiyya, akwai ɓangaren uwa, akwai kuma ɓangaren uba. To ita ka cokan tarbiyyarta gaba ɗaya ta ɓangaren uwa ce, babu ta uba. Kuma ko ta ɓangaren uwar bata ebo hali na ƙware na mai kyau, an bata tarbiyya ta inda uwa take da rauni, wani mugun hali ne aka tattara aka mika mata, ba a bari ta sa halin ƙware ba. To lokacin da ta tashi da wasu ɗabi'u marasa kyau waɗanda in ta yi aure kuma wannan auren zai tasiri, mijinta ya ga bala'i, ya ga tashi hankali, ba ta da tarbiyya, kuma ba wanda ya sai mata magana, kuma ba ta ganin kowa da mutunci, to sai ka ji an ce wannan bai sa'ar mata ba, ya aure ƴar mace, wadda mace ta ba ta tarbiyya, mace ce ta saita ta take nuna mata ga ina yadda za a yi a rayuwa, kuma mace ce take nuna rasar da ita da yadda za ta tafi da rayuwarta ta aure, da yadda za ta ba da tarbiyya ƴaƴanta, ma ita ba in ta yi aure. To lokacin da ba ka yi sa'a ba, yarinya da ba ta ganin kowa da kima da mutunci har mahaifinta, kuma sai mahaifiyarta, to shine zaka ji an ce an samu matsala, ya je gidan da ba gidan tarbiyya ba, gidan da mace take ba da tarbiyya, ya je ya auro ƴar mace wadda ba ta ganin mahaifinta ma da daraja da mutunci ballantana mijinta. To shi yasa cikin maza zaka ji kan ce akwai matsala, wani bai sa amma ta ba, shi kam ya aure ƴar mace wadda mace ta ba tarbiya, kuma tarbiya mara kyau, ba tarbiya ta azuwa gari ba.
Malam Bello, kana ta magana akan cewa yadda mace ta ba ta tarbiya, shi akwai wata yadda ko kuma ce da ba mace ne take ba shi tarbiya ba, duk da yake ka fara fayyace mana cewa sai idan tarbiya ba ta da kyau ne, ko kuma idan tarbiya an ba ita ne bangare daya ba tare da daya bangaren ba. Wato kana nufin idan uban ba shi da rai, ko kuwa a'a ko da yana da rai hakan yana iya faruwa?
Wato abinda aka ni idan ita mace yarinya ta taso tana da tarbiya kuma ta san ya kamata, to ko da mareniya ce mahaifinta ya rusu, to an san lokacin da babansu yana raye namiji ne tsaye wanda ya ba mahaifiyarta ita kanta mahaifiyarta tarbiya, kuma wannan tarbiya ko yana duniya ko ba duniya ta tafi ga ƴaƴanta, kuma ana ganin sauran ƴaƴan da aure suna da tarbiya suna biyayya, ana cewa ƴaƴan marigayuwa ne sun gaji ubansu kuma sun gaji mahaifiyarsu kuma suna zama aure kuma suna da hakuri da biyayya, kuma sun yarda da cewa mai gidanta aljannata tana ƙasan mijinta, kuma ta yarda ta yi mashi biyayya, to sai kaga an ce yayi sa'a ya dauko aure gidan tarbiya. A lokacin da aka yi aure yarinyar da ba ta da tarbiya ga mijinta, da ba ta ganin kowa da kima, ba ta raga ma kowa, to lokacin kuma uwa take goya mata baya, sai kaga yannanta ma da babanta da ƴan gidansu suna tsoron su zo su yi mata fada saboda ga mahaifiyarta ta yi bala'i cikin gida. Sai kaga mutum ya aure yarinya yana so ya je ya gaya ma babanta in ta yi ba daidai ba, sai kaga yana tsoro ko kuma ya ce to ni yanzu ko ka gaya man wani mataki zan dauka ya zanyi, saboda ni ma ina gode
da cikin gida. Ita ce wa ƴar mace,
ita ce ƴar mace,
ko da uban na da rai,
ko da yana da rai ba shi ka tabu, saboda yana gode ya magana abu ya zama bala'i, shi ma ya ga tashin hankali ya gani ya kware sa a cikin gida, yana cewa to ni yanzu yana isa in je yi magana in je cikin gida wajen uwar yare na, ni ma in ga bala'i, ka je kai ta hakuri, ni ma ka rike hakuri da uwarta, to ko wani raye ko bai raye shi da ƴar mace.
Malama Jamila, lokacin da ke ta bayanin sa yana nuna cewa ko da dai uban na da rai shi bai da katabus kaza da kaza, ya kara da cewa idan ta yi kyau, wato idan danyi idan ta yi kyau sai yawa, wato idan tarbiyya ta yi kyau ko da bai da rai sai a ce uban ne ya dora ta kan tarbiyya.
To ai ina ce miki idan ta yi kyau rijiya, in ba ta yi kyau ba masai. Kin ga abin da nake so ki fahimta shine mu fa iyaye mata ko yaushe mu ne muke dagewa akan tarbiyyar ƴaƴa, amma ko ya ɗaya karkace ya goce to laifi na uwa ne. Shi yasa ake cewa idan ɗaya ya zama mutum na ubansa ne, idan ya karkace sai a ce a danganta shi da uwa.
To wannan yana nufin cewa tarbiyyar shi baban ne ya bada ya sa ya zama mai kyan uwar bata bada ba ko yaya?
Ba, ai mafi shi da kansa uban wake tarbiyyantar da shi. Shi da kansa.
Wato mijin shi kansa ba?
Shi da kansa, to ai tarbiyyar matar shi zai bi, musamman matar shi ta fari. Yanda ta dora shi baka yake miƙewa fa. To kuma sai ta zo ta fara haihuwa, ai dole ya taimaka mata su haɗu su tarbiyyantar da wannan arzikin da Allah ya basu. Idan ya kasa ita sai ta dage, idan ta kasa shi sai ya dage. Dole dai a samu dan nan ya tafi asaiti. Idan aka zo aka rasa, misali yanda muke magana ƴar mace, Allah ya kiyaye ba fata muke ba sai miji ya zo ya kwanta ya rasu ya bar uwa da ƴaƴa, ɗan uwansa duk sai su baje, abokan arzikin sa sai su baje, kowa sai ya baje sai a barta da waɗannan ƴaƴan, abin da yake faruwa dai a cikin al'umman mu. Kin gane tunda inda kake dai nan ka sani. To idan aka bata da waɗannan ƴaƴa, ita ce cin su, ita ce shan su, ita ce suturar su. Ba wanda yake kallon ya take kula da ƴaƴan nan. Allah ya kiyaye ba fata muke ba fata muke, duka al'umman mu zamanto na gari, mu zamanto abun burgewa, mu zamanto abun sha'awa. Sai aka barta da wannan, ya zamanto ba ta da abun yi, ba ta da me yi mata. Abin da ake cewa me baka kai baka da shi, me baka ba shi da shi. Ake cewa ranar kai da barawo shawarar ku daya. Sai kawai ƴaƴan nan sai su fara sakin hanya.
Kuma gashi hannu daya,
gashi hannu daya wanda baya daukar jinka. ƴaƴa suka fara sakin hanya, ita kuma sai ta kasa ta tallafo su ta nuna musu daidai. Sai a fara aya dama a wancan ai ƴar mace ce. Ko kuma ma suna kan hanyar, ma suna kan tarbiyyar, tana kan tarbiyyar. Tana da abin yi din, tana kula da su, tana musu komai. Sai a fito neman auren ƴa. Sai waɗansu daga can gefe sai su daka tsalle, sai su fada cikin maganar ai ƴar mace ce, ba ma sai yana laifi.
Ana iya sa musu wannan,
wallahi sai a daka musu wannan tabon.
Eh.
Amma kala musu shi. Kuma mafi akasari ku yi haƙuri da abin da zan faɗa, mutanen mu sun fi haka. To a wannan al'amarin anan muke bata junanmu, an fito neman ƴa sai a zo bincike, yanda ake cewa eh sai ai sai an bincike wannan ba hada ba hana ba yana da kyau. To amma sai kawai wani daga gefe an tambaye shi a'a wance ai ƴar mace ce,
wato saboda uwar ba ta sake aure kila ba
kuma uban yana da
rai kuma yana da rai
eh
amma ita take komai a gidan
take a'a ko ba ita take komai a gidan ba idan dai kai an ga dai
ita take
yawa ta zama kamar namiji a tsaye a gidanta ai wannan yar mace ce ai Allah uban ai mijinta ce ne wannan kalmar dai da za a jefa namiji da shi tai masa ciwo ko a ce mijin hajiya ne kisa ana jefa maza ita dan a bata musu gida ma
wato idan aka ga cewa ana zaman lafiya da iyalin
sa yau sai a jefa mishi wannan kalma
eh baya zare mata ido
eh sai a ce ai tsoranta ma yake ji shi kuma sai ya ce to bari ya nuna ba tsoranta yake ji ba
sai ta tashin hankali
sai ya mazo rai ya zo ya tabbata da gashin baki yana zazzara ido a gidan sa ita kuma idan mutum ya kirkice sai ta ce ba za ta yarda da haka ba sai ta tashi tsaye ita ma kinga ai ba ma fada aka sun kirki ba
au to kina da bayan
bangare to sai ta ce ita ma ba za ta yarda da hakan ba sai a zo ana ta kai ruwa rana ana wannan kai ruwa rana sai wani ya saki bullowa yana neman wata yar ka tsaya ka ji abin da gidansa yake ciki yanzu nan inda muke zaka ji su suna tashin hankali ai sai abin da uwar ta ce ai yar mace ce to sai ai ta bata wa ƴaƴa mata suna da haka
ƴaƴan sun ki sa aure ga tarbiyya akwai amma
ana fitowa neman auren nasu ana rushe musu wanda kai in aka yi maka ba za ka ji daɗi ba
malama usainan bayan da malama jamila ta yi mana bayani galililan da yake sa ma a kira mace ƴar mace shi ma malam bello ya iya bakin kokarin sa na ganin cewa su fa ga abin da suke nufi din aka ce ƴa mace ko kuma aka samu tasgaro a zamantakewa na aure ko kuma na tarbiyyar yaya sai a ce dan saboda uwace take daukan dawainiyar tarbiyyar da su ba tare da sa hannun namiji ba kewayen dalilin da yake ganin yake sawa a guji ƴa mace ƴar mace a guji ƴar mace idan za a aure ta shin akwai wannan ma matsalar ta cewa wannan tunda mace ce zalla ta rene ta ba ta da tarbiyyar bai kamata a aure ta ba saboda uwa ce kadai al'amarinta kila uban ya mutu ko sun rabu da uwar da uban ta kwashi ƴaƴanta tana ba su tarbiyyar ta ce ba za ta saki aure ba shin kina ganin waɗannan abubuwan sun isa su ba da hujjar kar a aure ta saboda ƴar mace ce
to malama Binta ni gaskiya na gode ma Allah saboda ni na ga da ni duk inda aka ce za a taba za a shiga haƙƙin mace ne gaskiya ina cikin wanda zan tsaya in mace fighting sai inda ƙarfi na ya ƙare saboda kullun duk inda aka yi jifa kan mu yake ƙarewa to mun gode ma Allah ni akwai inda naga an je neman aure aka ce ba za a ba namiji ne aka je neman mu aure ki tura zancen ƴa mace aka ce ba za a ba shi auren ba saboda dan mace ne shi
wato wace
kwarai kuwa kuma auren da ba a yi ba kenan aka ce dan mace ne saboda uban shi da uwar shi sun rabu ba sa tare tun yana karami a hannun uwar shi ya girma ya raye komai har ya isa aure aka je neman mishi aure an tafi garin da za a je ayi auren sai dangin uban yariya suka ce ina nashi iyayen aka ce ga waliyin shi an suka ce sam sai wani ya zaga je ce ai dan mace ne auren da ba a yi ba kenan sai dai Allah ya
wato yana da tabo shi wannan kalma na ƴar mace
kwarai kuma
wai yake kowa da kika gani da tarbiyyar mace ta so
kwarai kuma macen nan dai ita ce dai to dan haka nan wallahi mu dai gaskiya mu Hausawa muna da matsala kuma kalman nan ta a ce dan mace ko ƴar mace kalman nan ni ina kaman abu biyu suke tafiya da shi sai an tsaya an fahimtar da mutane
muna jinki
yawa saboda akwai inda wani yana alaka wani zai dauki can an ce ƴar mace yana dauka ai ƴa ce wanda uwar ta haife ta ba bisa sila aure ba
wani zai iya fasara
wani zai iya fasara ta da haka wani kuma zai iya gane fahimtar cewa a'a bisa koda sila aure aka haife ta kila bata girma da ubanta ba ko kuma a cikin gidan uwar ta fi karfin uba
kamar yadda magana da malam Bello ya faɗa na cewa uwar ke take jagorantar gidan
yawa sila biyu ce suke dauka to malama Binta me ke kawowa mu tafi karfin namiji
tare da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe kafin mu kawo muku shirin namu na kwalama ku shakata da wannan wakar
To madalla yanzu kuma sai shirin kwalama.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Mun sarara bakan da saki saduwa da ku a cikin filin girke-girke. Yau muna tare ne da Malama Amina Ahmad wata za ta gabatar mana da girki irin na kasashen waje. Yau Hajiya Amina me wa zamu yi?
Barkan mu da warhaka. Zan koya mana girki na India wanda ake kira da suna paratha. To wannan girki dai da farko zaka samu fulawa a adadin yanda kake bukata sai ka gefe da shi. Zaka samu karas, cabbage, green beans da peas, koren wake a Hausance kenan. Sai ka yanyanka su kanana kanana gutsi gutsi kenan. Bacin nan sai ka gefe da su. In ka gefe da su zaka samu naman ka, fresh meat, wato danyen nama nama tsoka zalla kenan. Shi ma sai ka nika shi ka sami naman ka, nikakken nama kenan. Ko kuma ka dafa shi sai ka zo ka zazzare shi ya zama kaman silla silla kenan. Sai ka gefe shi. Ka samu albasar ka kaman babba guda daya ko biyu. Sai ka yanka shi shi ma sala sala. Kai slicing din shi kenan da turanci. To bacin haka sai ka ajiye su gefe duka. Sannan sai ka dauko fulawar ka. Yanzu zamu kwabin fulawar mu kenan. Sai ka dauko fulawar ka, ka nemi ruwa, ka nemo magi wanda dai ba mai yawa ba. Kamar yanzu in zaka sa kwabin kwano ɗaya ne, zaka nemo magi kaman guda uku. In kuma rabin kwano ne kin ga zaki sa ɗaya kenan magin ko biyu. Yanda dai kake bukatan ka ji dandano. Ka dauko dan samu gishirin kadan kadan ka saka a ciki. A cikin wannan fulawar kenan. Bacin haka sai ka nemo ruwa. Zaki iya hadawa da baking powder ka samu kamar rabin cokali. Sai ki saka a cikin garin fulawar ki. Sai ki kwaba ta da ruwa. Kwabin nan da zaki yi ta da dan tauri-tauri. Ya danyi karfi-karfi inda ka san yanda ake kwabin meat pie. Idan kika yi wannan kwabin naki sai ki ajiye shi gefe. Sai ki je ki koma kan wannan kayan hada-hadan naki. Na manta ban ce muku zaka nemi dan tarugu da tattasan ka da zaka dan nika shi. Sai ki soye wannan tarugu da tattasan a cikin dan mai kadan akan wuta. Idan ya dan soyu sai ki dauko wannan nakakken naman naki ki zuba ki kara soye kayan miyan ki da shi. Idan kin gama sai kuma ki kara dibo wannan sukaras din da kabeji. To amma ki tuna fa koren wake shi baya da ruwa da wuri. Dan haka sai ki zuba shi da dan wuri kafin karas da kabeji da albasa su wannan zaki iya sa su a tare. Sai ki cakuda shi a ciki zuba su a cikin kayan miyan nan ki cakuda ki hade su. Bayan kin hade su sai ki nemo maginki da dan korinki kayan kanshinki din sinadarin girki ake cewa ko. To sai ki dauko shi ki barbada a cikin wannan sukaras da kabejin da kayan miyan ki. To miyan ki dai ta kammala kenan. Zaki bar ta dan su lalakatta da huda yawa. Zaki ga kabejin ki da sukaras din ki su kaman basu dahu sosai ba. Sai ki sauke gefe. To miyan nan dai zaka iya yin ta babu kabeji da in baka san kabeji. Akwai mutanen da suke cewa ba su san kabeji. Sai ki sauce din ki na nakakken nama ki saka karas da su green beans din ki. In baki san kabeji kenan. In kuma kina bukatan kabeji sai ki zuba. In baki bukatan kabeji sai ki bar miyan ki. Kin gama da sauce din kin paratha ki kenan. Sai mu zo mu dawo kan flour mu da muka kwaba ta muka ajiye a gefen nan. Sai ki samu abin da ake murjin fulawa, chopping board, kaman chopping board din ka dai na murza fulawa. Ko kuma ko me ma kika samu wanda zai murza miki fulawa kaman zaki meat pie. Sai ki samu ki murjin fulawan ki rika kutsuro fulawan nan taki kina murza ta. Tayi dai round. Ki samu abin da zai sa ya zama yayi round. Ki dan murza ta tayi fale-fale kaman yanda zaki meat pie. Amma tayi round. To ko kuma ki kwatanta da frying pan dinki. Sai ki dinka daukan shi. Inda kika dauka frying pan, inda kika dauke shi haka zaki daura shi kan frying pan dinki ba a saka mishi mai. Non-stick frying pan wanda ba ta kamawa. Sai ki saka fulawar nan take. Ki gaggasa ta in bayan yayi ki juya bayan ki kara kasa shi. Sai ki sauke. Haka zaki tai har ki gama da fulawar ki. Shi kenan paratha ki ta kin gama paratha ki. Sai ki dauko miyan ki ki ci da wannan paratha. Hajiya ya kika ga girkin nan namu domin duk wanda ya ci wannan girki namu mai suna paratha wato girkin India sai kunnan sa ya motsa. Uwar gida zaki iya in kin gama paratha ki ajiye
dan leman ki a gefe domin yana da rike ciki sai ki wuni kina shan ruwa baki jikin wa ba to dan haka yanda kika yi shi a gefe zaki dibo miyan ki a gefe a kwano shi kuma faratan nake jajjera shi shi ma a plate za ku iya zuwa da iyalanki kuna daukan daya kuna ajewa a gefe kowa ki rarraba mishi ko guda daya daya kika bayar zaki ga ya cika ciki kuna gutsuro wannan faratan naku kuna diban miya kuna ci haka a haka zaki ji kowa yana ce miki wannan girkin hajiya ina kika samu shi
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 Nana shigowa daga jihar Nasarawa da wa muke magana?
Abdullahi ne cikin Nasarawa state lafiyan bari bane.
To Malam Abdullahi barka da shigowa zauren menene gudumin ka a yau? Malam Abdullahi kana tare da mu?
Ina tare da ku, ina tare da ku.
To kaska ya ji mawdu ina mu na yau?
Eh na saurara.
To
ni magana abun da nake so in ce da ku yanzu ni ina muku godiya ne akan abubuwan da kuke mana ina saurara na
muna jin kamar Abdullahi
yawa to da fatan za ku dawo mana da san lokacin da kuke ba mu nan ranar Juma'a da fatan shugaban wannan gida na ku zai taimaka da ku ma aikatan za ku taimaka mana ku dawo mana da shi
to
daga ni Abdullahi bari bari na sarrafa ce mu huta lafiya
to mun gode yanzu kuma sai jihar Kaduna
salamu alaikum
alaikum assalam barka da warhaka da ba muke magana
ya bar kina magana da Abdullahi Lala kawo Kaduna da tarayyar Najeriya
to malam Abdullahi daga Kaduna muna jin ka
to gaskiya magana aka ce mutum aka ce dan mace ko yar mace gaskiya kalmar tana da muni sannan kuma ya kamata a ce to iyaye bata wannan kalma da ake jikon su da ita ya kamata su dinga gyara halayen su ya zama mai kyau su dinga ba ƴaƴan tarbiya mai kyau saboda kin ga akwai wanda tayi maganar cewa an je neman aure ne da aka ce yar dan mace ne kiga aka so auren nan ya faso to ya kamata da iyaye mu mata a kowane irin tarbiya su dinga ba a tarbiyan da ya kamata saboda a dinga musu kyakkyawan zato fatan mu dai Allah ya sa duka da mu da mazan da matan duk mu gyara halayen mu ku ta ci lafiya daga Abdullahi Lala sai da tashar mota kawa Kaduna tarayyar Najeriya nagode
kuma sai jihar Adamawa
Awa alaikum.
Alaikum assalam barka da warhaka da wa muke magana?
Yau. Sunana Salihi daga Gudumiyahon a jihar Adamawa.
To Salihi. Muna sauraron ka.
Yau to ni fatan alkhairi zan muku yanzu na bude rediyon ban san maudu'in da kuke tattauna a kai ba ina muku fatan alkhairi ga baki daya.
To mun gode kwarai da gaske Salihi daga jihar Adamawa. To masu saurare har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ka kira nan daga jihar Kaduna Malam ko zaka Alaikum assalam ko zaka dan rage rediyon naka
Eh na ma kashe rediyo na gaba daya
To sannu
Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Alhaji Musa muna jin ka
To alhamdulillah, dangane da magana ita kanta tarbiya tana da matukar muhimmanci iyaye su rikalewa kai da fata suna ba ƴaƴan su tarbiya. Domin gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa saboda duk irin yanda mutum ta kai da yau idan aka ce mutum ba ta tarbiya to akwai abin matsaloli da tattare da ita. Kuma abin da zaki gani hatta namiji ma wanda yake ba ma mace wanda zaka bi gidan mu miji ko gidan wani ba wanda idan misali idan ka aure ta ba tarbiya yau idan aka ce ta haifi yara wani irin tarbiya za ta ba su. Kaga idan iyaye ban samu tarbiya tun farko ba su ba su ba su ba idan suka je haka za a je a yi ta dabawa. Da haka ya kamata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. To duk ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu dangane da irin kiwon da Allah ya bamu. Idan mun ba su tarbiya mai kyau za mu gani, idan mun ba su tarbiya mai kyau ba wannan matsala ba.
Don haka ya kamata a ce mu jajirce. Malam Musa, iyaye maza su ba sa ba da tarbiya?
Ai tunda kuka manzo Allah ya ce kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati, ai duk gaba ɗaya ne mu iyaye maza mata da mata din dukkan su dole ne haƙƙi ne namu mu rataye akai mu ba da wannan tarbiyyar. Shi tarbiyya ta kyau ai ya mace idan aka ba tarbiyya ya mace guda ɗaya ta samu tarbiyya to za ta iya tarbiyyar ta da sama da mutum dubu. To tunda abin da yasa ce aka bi mai da hankali a gurin ya mace shi ne muku ba ta alkari Allah ya sa ta ji lafiya.
Alaikum Musa Garo na gobe. Malam Musa Garo, yanzu kuma sai garin kwanta gora.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Abdulhamid mai jaran TV a unguwar Nasara a Kwantagora ta jihar Niger.
To malam Abdulhamid, muna jin ka.
To na ji maudin da ake tattauna kan shi kan yar mace ce. To gaskiya ni abun da na fahimta a ciki yar mace zai yi mahaifinta na da rayuwa zai yi wannan yar macen da
to kaman dai malam Abdulhamid kana tare da mu?
Eh, zai yi a ce tana tarbiyya cikakkiya amma abin da ake nuni da cewa yar mace ce wanda yake ba tar uban bai da tacewa gidan ko da ka aure ta dan ka je gidanka da gara ka je gidanka din duk abin da ya faru macen nan ita ne za ta sulfantar da komai ita ne za ta yi komai sabanin namijin gidan. Kin ga in aka samu wannan to an samu yar mace da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode malam Abdulhamid. Har yanzu dai a cikin garin Kwantagora ga kira nan na shigowa.
Injiniya mai gero makeri Kwantagora.
To injiniya muna jin ka.
To gaskiya ban tare da radio na dai kamo ku ne kawai ban san maulidin da ake tattaunawa ba.
Muna tattaunawa akan kalmar malam Bahaushe na ƴa mace.
Ƴan mace ko ko ƴa mace?
Yar mace wato
wadda ta tashi wurin uwa kenan. Sannan yan mace da ake nuni kamar inda kamar ita mace da adda magana ko ni babu wani uba ba wanda tuju mai magana yan mace manawar yan mace wadda ya zan ko uba ya magana sai abin da mace ta ce shi ne aka mara yan mace.
To
wanda zai nema aure an kace yan mace ne to sai a ta samu matsaloli saboda mace da adda magana a gaude shi ba ko ya magana ba magana ci ba bakin goyi bane manawa na ta yan mace kenan.
Mun gode injiniya ga lokacin nan na karatowa Daniel na daga mana hannu. Jama'a da wayan injiniya daga Kwantagora muka kawo karshen daukan wayoyinku kuma anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatarwa Zahra Aminu Fage sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Nick. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Zama cikin daka.